نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، يوم جمعة ليغا وات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دغ مكة زوا مدينة يوم شكرا 1433 كما عشرين غا وات بقوي نا واتو كالندا تميلادية. يوم زامو بودي كراتمو نا تفسير القرآني دموك سابعي أتشين وات عزمي أولنا مسلا تيمي البركة نا الفرقان. Kamar yadda muka saba, takaitacce shimfiɗa akan shi karatun tafsirin Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan. A kowace muna tunatar da kawukanmu kan muhimmancin Al-Qur'ani a cikin watan Ramadan, saboda shi Ramadan watan Al-Qur'ani ne. Kamar yadda Allah Ta'ala ya ce, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Kuma kamar yadda muka sani, hadithin da Abdullah ibn Abbas ya ruwaito a cikin wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kowane dare na Ramadan, mala'ika Jibril yana saukowa ya masa darasin Al-Qur'ani, yu'aribuhu al-Qur'an, yana bijirar da karatun Al-Qur'ani ga mala'ika Jibril a kowace shekara sai sauka, har a shekarar da ta zamanto wadda ita ce ta ajalin sa, shekarar sa ta karshe, yayi masa sauka har guda biyu ta Al-Qur'ani, wanda wannan yana nuna wato munasabar Al-Qur'ani da watan Ramadan da kuma muhimmancin shagaltuwa da shi a cikin watan Ramadan. Kuma daga wannan ne aka samu magabata na kwarai, sun kasance suna barin sauran shagaltuwa da sauran al'amura, musamman na sha'anin karatutuka da ilmance-ilmance, ya zuwa ga Al-Qur'ani. Kamar yadda aka rawaito daga Qatada ibn Da'amah as-Sadusi, a tabi'i daga cikin almajiran imam daga cikin almajiran sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda, cewa shi Qatada ya kasance idan watan Ramadan ya ruwaito ya shigo, sai ya bar riwayar hadith, ya bar fatwa, ya zamanto ya shigaltu da Al-Qur'ani ne da bayanin tafsirin sa. Haka zalika Imam Malik shi ma ya kasance idan watan Ramadan ya shigo, sai ya bar sauran karatutuka ya fuskanci Al-Qur'ani kawai. To wannan saboda Al-Qur'ani tare da azumi suke. Kaga kamar yadda Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata, innal Qur'ana was-siyam yashfa'ani yawm al-qiyama. Al-Qur'ani da azumi suna yin shafa'a ranar al-qiyama, suna yin ceto. Al-Qur'ani zai ce ma Allah, ya Allah na hana shi bacci da daddare yana sallah, dan haka ka bani ceton sa. Azumi zai ce, ya Allah na hana shi cin abinci da abun sha da kuma sha'awarsa a cikin watan Ramadan, dan haka ka bani ceton sa. Saboda haka akwai alaka mai girma tsakanin Al-Qur'ani da azumi, dan haka babu lokacin da ya cancanci wato mu fuskanci Al-Qur'ani yanda ya kamata irin a cikin watan azumi. Kuma Al-Qur'anin nan kada mu manta, shine littafi wanda yake babu kamarsa, shine aya wadda take babu kamarsa, ita ce mu'jiza wadda babu kamarta, ita ce mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce ayar da aka bashi wadda ba a ba sauran annabawa kamarsa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma min nabiyyin min al-anbiya'i illa utiya min al-ayati ma amana alaihi al-bashar wa innama alladhi utituhu wahyun awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'a. Ya ce babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face Allah ya bashi aya wadda za ta sa mutane su imani da shi saboda wannan ayar. Yace to ni ayar da Allah ya bani wahayi ne da Allah ya yi min wahayin sa, dan haka ina kauna na zamanto na fi su yawan mabiya. to shine fa wannan ayar shine wannan alqur'ani wanda annab sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan sifa cewa babu aya da Allah ya ba mu annabawa kamar ita wannan aya ta alqur'ani sannan kuma Allah ta'ala ya sifanta alqur'ani da cewar littafi ne mai tarin albarka a wurare daban-daban kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab wa hadha dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun ayoyi sun zo da suke bayyana cewa alqur'ani littafi ne mai albarka ma'ana albarka ta alqur'ani shine tarin alkhairi wanda yake baya yankewa alkhairi da waman mai kuma mai yawan gaske imam al-alusi ɗaya daga cikin malaman tafsirin alqur'ani yace yayi hidima ta ilimi amma bai ga albarka da ya samu ba irin albarkar da ya samu wajen tafsirin alqur'ani haka zalika imam abubakar ar-razi ne babban tafsirin na at-tafsir al-kabir yana cewa irin abubuwan da ya gani na albarka alqur'ani saboda shagaltuwa da tafsirin alqur'ani da yayi yana sanya shi ya kaunar kan cewar abinda zai samu a lahira shi ma mai tarin girma ne saboda haka ya kamata mu zamanto muna da kyakkyawar alaka da alqur'ani musamman a cikin wannan watan da fatan cewa wannan zai sanya mu dore har bayan watan ramadan mu kasance tare da alqur'ani albarkar alqur'ani ba kawai ta tsaya akan wato karanta shi cikin azumi bane gabaki daya a rayuwar mu alqur'ani mai albarka idan haka Allah ya sifanta shi da shi kaga an sifanta shi da wannan sifa da sigar ismul fa'il wanda take nuni akan at-tajaddud wal istimrar littafi ne mai albarka wanda yake albarkar a yanzu da kuma a gaba wato ma'ana ba za ta kare ba saboda haka duk wani abu da zai sanya mu samu alaka da shi alqur'ani yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda haka mu kokarin tilawarsa a cikin wannan wata kowa gurgurdan iko sannan kuma mu kokarin sanin ma'anarsa wadansu daga cikin masu kokari sukan yi kokari ko da fassaran alqur'ani ne tunda musamman in suna sallah a masallatan da ake saukan alqur'ani juz'in da ake karantawa a cikin tarawi kafin a karanta shi sai su je su karanta fassara kafin su zo su halarci karatun domin yayin da liman yake karatun suna halarto ma'anonin sai ya zama tokan cewa wannan ya ƙara musu sanin fahimtar alqur'ani a cikin sallah domin karatun jin karatun alqur'ani da karanta shi a cikin sallah shine yafi komai wajen tara zuciya wato da fuskantar da ita wajen fahimtar ma'anar alqur'ani saboda haka ni kokari mu kusanci wannan littafi mai albarka saboda yanda Allah ta'ala ya ce albarka alqur'ani zata tabbata a kan mu da ba kuma zata tsaya a kan mu ba zata tafi hayya zuwa ga iyalan mu da ƴaƴan mu da jikokin mu da kuma al'umma mu baki daya wannan abu ne wanda yake tabbas daga maganar Allah ce jalla wa ala saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bude kirazan mu a ga fahimtar alqur'ani ya haskaka zukatan mu da hasken alqur'ani ya yayi mana dukkan wani kunci da damuwa da albarkar alqur'ani kuma ya bamu ingantacciyar fahimta ta maganar sa jalla wa ala musamman anarsa kuma bamu ikon aiki da shi ya sanya mu a cikin wanda suke karanta shi haqqa tilawatihi dan abinda Allah ta'ala yake so kenan alladina atinahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wadanda muka ba su sanin littafi suna karanta shi yanda ya cancanta a karanta shi wadannan sune suke imani da shi Allah ya sanya mu a cikin su kamar yanda manhajin mu yake a shekarun baya da suka wuce za mu rinka fara karatun hudu da kwata insha Allah kuma mu tashi karfe 5 da rabi za mu dauki minti 15 na farko domin amsa tambayoyi sannan mu shiga karatu din za mu rinka amsa tambayoyi kafin a fara karatu din saboda haka yau tambayoyi sun wuce tunda ba a fara karatu ba babu zancen tambaya amma daga gobe insha Allah za mu fara da amsa tambayoyi din saboda haka duk wanda yake da tambaya sai ya rubuta ya turo ana tattara su in ba amsa tambayar ka ba a ranar farko insha Allah kafin dai kwanakin su wuce za a samu a amsa a bara mun tsaya a aya ta 18 a cikin suratul an'am kuma bana insha Allah za mu tashi daga aya ta 19 a cikin wannan sura mai albarka bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون
الله جل وعلا yace kul ayyu shay'in akbaru shahadatan qul lillah ce ne musu ya rasulullah ayyu shay'in akbaru shahada wana abne yafi girman shaida qul lillah ce ne allah wato allah shine yafi girman shaida shahidun bayni wa bainakum shine mai shaida tsakani na da ku wa uhiya ilayya hadha alquran an yi wahayin wannan alqurani ya zuwa gare ni li unzirakum bihi domin in gargade ku da shi alqur'ani wa man balag kuma in yi gargadi ga waɗanda duk alqur'anin ya riske su a innakum latashhaduna anna ma allahi alihatan ukhra shin ku kuna shaidawa cewa akwai ababan bauta tare da Allah daban ababan bauta ne daban tare da Allah qul la ashhad ni to bana shaida akan haka qul innama huwa ilahun wahid kace kadai sha'anin Allah shine abun bautawa da gaskiya shi kadai wa innani bari'un mimma tushrikun kuma ni mai barranta ne daga abinda kuke tarayya da shi a cikin bauta na daga gumaka da sauran al-tawagit Allah ta'ala bayan ya a cikin ayoyin da suka gabata yayi bayanin tauhidin rububiyya da kuma cewa tauhidin rububiyya yana wajabta tauhidin uluhiyya wato tauhidi da yake tabbatar da cikakken ikon Allah jalla wa ala akan dukkan halittarsa da cewa shine mahalicci kuma shine mai tafarruki a cikin halittarsa to sai wanda yake wannan shine yake wajabta mabayi su bauta masa shi kadai domin wanda yake da ikon ciutarwa da amfanarwa shine yake da haƙƙin a bauta masa to sai kuma ya zo bayani akan abin da zai tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi domin mutanen kamar yanda malaman asbabun nuzul suka ruwaito wannan ayar ta sauka ne yayin da manyan kafiran Makka suka zo suka samu manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi suka ce masa mu a wannan sakon da ka zo da shi bamu ga abin da zai shaida akan gaskiyarka ba yahudu da nasara sun ce abinda ka zo da shi ba su san shi ba gaskiya bane ba daga Allah yake ba to waye zai maka shaida akan cewa wannan abinda ka zo da shi daga Allah ne kuma kai wahayi ake maka daga Allah to shine sai Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu wani ne yafi girman shi wani abu ne yafi girman shaida ashay anan wajen ana nufin al-mawjud Allah bai ce kul ayyu shahidin akbaru shahada ba wani mai shaida ne yafi girman shaida sai ce wani abu ne yafi girman shaida domin ya zamanto ya hada da ilimi da wato mai ilimin da mai da karfi da mai karfin da shaidar da mai shaidar duk wani abu wanda yake za a iya sifanta shi da kan cewa shay'un ne to a wadin dai za a dan wani nau'i ne na wannan abun wanda yake yafi girman shaida shine sai Allah ya ce in ba Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace Allah wato Allah shine akbaru shahid shine yafi komai shahada anan wajen ana kira'a biyu wadansu sukan tsaya akan cewa qulillah sai ai waqafi ana wato Allahu akbaru shahada Allah shine akbaru shahid Allah shine mafi girman mai shaida wadansu kuma sai su tsaya akan shahidun bai qulillahu shahidun baini wa bainakum in aka a farko a wakafi na farko in kace qulillah Allah shine akbaru shahid shahidun baini wa bainakum sai ya zamanto wannan jumla ce da aka shafe muta dadinta ai huwa shahidun baini wa bainakum shi Allah shine shaida tsakanina da ku a wakafi a fuska ta biyu qulillahu shahidun bayni wa bainakum, ce ne Allah shine mai shaida tsakanina da ku. Dukkanin su ma'anar ɗayan shine kan cewar ai Allah madaukakin sarki shine shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan manzancin sa. Allah ta'ala yake lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Amma Allah, shi Allah yana shaidawa da cewa abinda ya saukar da kai ya saukar da shi ne da sanin sa. Shi Allah da kansa yake shaida cewa ya saukar maka da Alkur'ani da ilimin sa. Wal mala'ikatu yashhadun, ko mala'iku ma suna shaida. Wa kafa billahi shaida, bar ma batun mala'iku, Allah ya isa shaida. Kuma Allah ta'ala yake Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, yace Yasin wal Qur'anil Hakim, na nutsi da Alqur'ani mai hikima, innaka laminal mursalin, lalle kai kana daga cikin manzanni, lalle kai kana daga cikin manzanni. Haka zalika a cikin suratul Baqara yace wa innaka laminal mursalin, kuma lalle kai kana daga cikin manzanni. Wallahu yashhadu innaka la rasuluhu, Allah yana shaida cewa kai manzan sa ne. Da duk irin waɗannan ayoyi da suke tabbata da Allah yake sarrahawa cewa ya riga yayi wannan shaidar, yana daga cikin shaidar Allah ga manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya bashi ayoyi mabayyana da suke ƙarfafa shi, ya gaskata masa alƙawarin sa, yace zaka yi nasara, kuma ya bashi nasara, yace wanda ya gaba da kai shine zai zama tutabatsai, kuma ya tabbata da shi. Ba zai yiwu ba da hikimar Allah cewa wani mutum ya zo ya da awar cewa Allah ne ya aiko shi, sannan kuma Allah ya rinka goyon bayan sa, bayan kuma ba Allah ne ya aiko shi ba. Ba zai taba yiwuwa ba idan da ba Allah ne ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sannan kuma duk abin da Allah yake cewa zai yi din, kuma yana gartaka shi, kuma yana taimakon sa, kuma yana bashi nasara, kuma yana bashi daukaka, yana bashi izza, sannan kuma a ce ba Allah ne ya aiko shi ba. Wannan akbaru shahid, wannan ita ce babbar shaida akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi. Domin ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewar wani yayi da'awar Allah ne ya aiko shi, bayan ba Allah ne ya aiko shi ba sai wanda ya fi kowa ƙarya, ya zamanto ya tsallake mutane sai ya tafi ya gabaki ɗaya Allah zai makarya, sannan kuma Allah ya kyale shi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajibin. Allah yayi haka da shi, Allah ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka shi, balti ma ƙara ƙarfafa shi, dan Allah cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, da ya kirkiro mana wanda zance wanda yake ba namu ba, la akhadna walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil laqata'na minhu al-watin walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin. Allah yace da mun rike shi riko na ƙarfi, thumma laqata'na minhu al-watin, da mun yanke masa jijiyarsa da take kaiwa take kai jini zuwa ga wato a kokolwarsa, ita ce jijiyar da take, ita ce take tabbatar da ran mutum, wato da Allah ya halaka shi. Fama minkum min ahadin an huhajidin, babu ɗaya daga cikin ku wanda yake zai tsare shi daga rukun Allah. To amma Allah yayi haka, wanda ya nuna kanta bai yi ma Annabi sallallahu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma Allah ƙarya ba. Yana daga cikin shaidar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ibn al-Qayyim rahmatullahi alaihi yake ambatawa cikin Madarijus Salikin, yake cewa sanya wato mutanen gaskiya suke imani da shi, mutanen kirki masu ilimi masu gaskiya suke gaskata shi. Abdullahi ibn Salam yana ganin sa, yace fuskarka ba fuskar makaryaci bace, yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fuskarka ba fuskar makaryaci bace. Saboda haka zaka ga hatta makiyansa salawatullahi wa salamuhu alaihi ba sa kareta shi, kamar yadda zamu gani Abu Jahal yana ce masa inna la nukadzibuka illa la nakdhibuka walakin nukadhibu ma ji'ta bihi, ba kareta ka muke ba amma muna kareta abin da ka zo da shi, wato ba za mu ba abin da ka zo da shi bane, amma kai ai ba ma kareta ka, mun san kai ba makareci bane. To ya zamanto hatta makiyansa su shaida akan cewa shi ba makareci bane. Wannan duk yana daga cikin shaidar Allah ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Allahu shahidun bayni wa bainakum, Allah shine mai shaida tsakanina da ku. To sai kuma ranar alkiyama, lokacin da zai fi zamantowa komai daci, yafi komai daci, yafi komai ciwo, Allah madaukakin sarki zai tsayar da dukkan annabawa su zo su shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda za su zo su nemi shaida, sai al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ta musu shaida, Allah kuma ya tsarkake al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shaidar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma al'ummarsa akan gaskiya. Sannan Allah yace wa uhiya ilayya hadha alquran, an yi wahayin wannan alqurani ya zuwa gare ni. Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wato cewa alqurani dinnan wahayi ne Allah ya masa, ma'ana ba tsara shi yayi ba, ba kuma zuwa yayi ya kwafo shi a wani waje ba, ba zuwa yayi ya tattara malamai na ahlul kitabi yace ku zo ku gaya min abubuwan da ke cikin safin ku ba ku kwafa na fitar da na sarrafar da alqurani kamar shi. Tunda ai duk wanda ya san magana annabi sallallahu alaihi wasallam, ai magana ta kiyayayya ce a cikin sunna, a cikin hadisi, hadisi riwayar hadisi, maganar hadisi da usulubin hadisi daban yake da usulubin alqurani. Inda maganar inda shine ya tsara abin da sai a ji maganar kamar yadda take a cikin hadisai, amma alqurani ya zama to a wannan sifar da yazo shi ba waka ba, shi ba zube ba, shi ba huduba ba, shi ba kissa ba, ya fito daban daga cikin dukkan sauran zantukan mutane. Shi yasa Allah yace to gaskiya daya ce, an yi wahayin wannan alqurani ya zuwa gare ni, li unzirakum bihi, domin ne gargade da gargade ku da shi, wato ku ayyuhal mawjudun, ku wanda kuke a wannan zamani, wato sune wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riska Allah madaukakin sarki ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam gare su dan ya gargade su da shi. An ambaci al inzar, gargadi, bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a shi innani lakum minhu nadhirun wa bashir, ni ne gargadi ne mai faranta rai. Sai aka ambaci nazara, ba ambaci bishara, an nazara ba ambaci al bishara ba. Wannan saboda kan cewa ita shi gargadi shine yafi komai, yafi wato karfi, kuma yafi tasiri ga zukata bisa al bishara, saboda shine yake sanya mutum ya ji tsoron Allah, kuma tsoro shine abinda zai sanya mutum ya zamanto ya shiga taitayin sa dangane da alakarsa da Allah jalla wa ala, ya zamanto bai rinka yin tamanni ba, bai sake ba rinka ganin kan cewa ai za a yafe mu, ai za a yafe mu. To wanda ya nuna kan cewa al inzar yana daga cikin sifa wadda take mafi karfi a cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake cewa anan nadhirul uryan, ni wato mai gargadi ne wanda yazo wajen mutanansa wato a halin tsoro dan ya sanar da su da tsoro. Wato annadirul uryan al'adina din larabawa, ana sanya mutum wanda sukan yi dako a gefen gari, dan idan sun ga mutane sun kawo hari to sai ya yanka hancin raƙuminsa, ya yayyaga kayansa, ya yi makansa jina-jina, sai ya taho ya ce sabbahakum masaku, wayewar garinku ko yammacinku, wato za a kawo muku hari ko da safe ko da yamma. To suna ganin ta a wannan sifar, sun san kan cewa babu wasa, sun san kan cewa abu ne wanda yake mai tashin hankali, kowa sai ya shiga taitayin sa. To annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni gare ku ya ku Qurayshawa, annabirul uryan, haka nake a gare ku. Wato wani babban al'amari ne wanda yake nazo ne muku gargadi a kansa, babu ko ba al'amarin ku da yake wannan girma na kan cewa wanda ya mutu ba akan imani ba zai haɗu da azabar Allah. To shi yasa aka ambaci sifar al-inzar, gargadi, tsoratarwa. Kuma shi yasa ake son mutum ya rinka kusantar abin da zai tsoratar da shi, na daga wato jin wa'azin al-Qur'ani da ziyarar makabarta da za ta rinka satar da shi mutuwa. Abin da zai sanya ka rinka jin tsoro, kana jin tsoron yaya za ka kasance idan kai ma ka shiga cikin kabari, to babu abin da yake sanya mutum ya shiga taitayin sa ya dawo ya tsaye yanzu akan hanya irin al-inzar. To shi yasa nan sai aka ambace shi, aka ce li unzirakum bihi, na gargade ku da shi al-Qur'ani. Kuma da nuna kan cewa al-Qur'ani kenan, wato abin da ke cikin sa ya kunshi wa'azi mai tsoratarwa. Wa man balag, kuma in gargadi waɗanda yake duk wanda yake al-Qur'ani ya riske su, ma'ana duk wanda al-Qur'ani ya riske shi, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi ne a gare shi. Wanda wannan shine yake nuna umumin nizara, wato umumin bi'isa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aiko shi ga dukkan talikai, kamar yadda Allah ta'ala yake wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira, ba mu aiko ka ba face ga baki ɗaya ga mutane kana mai faranta rai kuma kana mai gargadi. To nan yace wa man balag, duk wanda al-Qur'ani ya ishe wato ya sadu da shi, to an aiko masa a saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne gare shi. Da haka idan bai imani ba sai ku ya shiga wuta. Wa man yakfur bihi min al-ahzab fa an-nar maw'idu, wanda duk ya kafirta da annabi sallallahu alaihi wasallam, min al-ahzab, daga cikin kungiyoyi, rundunoni, da al'umomi wanda duk ya kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fannaru mau'iduhu wuta ce makomarsa Allahumma illa wanda alqur'ani bai riske shi ba to wanda duk alqur'ani bai riske shi ba hukuncin sa hukuncin ahlul fatra ne wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula ba za mu ba ma azaba ga wadansu face sai mun aiko da manzo ya zuwa gare su dan haka duk wanda alqur'ani bai riske shi ba wanda duk sakon alqur'ani bai riske shi ba fa huwa fi mashi'atillah magana sahihiya dangane da ahlul fatra shine ranar alkiyama Allah zai musu jarabawa wanda ya ci jarabawa ya shiga aljanna wanda bai ci ba ya shiga wuta amma anan ba a musu hukunci da kan cewa ƴan wuta ne ko ƴan aljanna ne kamar yanda waɗanda suke ahlul fatra waɗanda suke kafin ayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabci suka bar duniya waɗanda aka yi nassi akan cewa ƴan wuta ne za mu tabbatar da kan cewa ƴan wuta ne amma waɗanda babu nassi da yazo a kansu to sai ni shiru mu ce wannan suna cikin ahlul fatra makoma su tana wajen Allah ranar alkiyama to haka zalika wanda duk sakon musulunci bai iske shi ba sakon musulunci bai riske shi ba bai isa zuwa gare shi ba to wannan shi ma yana daga cikin hukuncin ahlul fatra amma in dai sakon musulunci ya ishi ya riske mutum ya isa zuwa gare shi tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har a nade duniya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne a gare shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ballighu anni walau aya ku isar a maimako na koda aya ɗaya ce shi ya riga ya isar mana to mu kuma haƙƙinmu ne mu isar da sakon alqur'ani kowane loko da lungu na wannan duniya idan ba mu yi haka ba mun yi tafsiri annabi sallallahu alaihi wasallam yace tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum ku saurari wa'azina ku saurari alqur'ani da sakon Allah da ya aika ni da shi wa yusma'u minkum a saurara daga gare ku wa yusma'u mimman yasma'u minkum a saurara daga wanda yaji daga wajen ku haka ake yi wato duk wanda da al'ummar da suka zo su isar da sakon ya zuwa ga wanda ba su isar ba sannan Allah ta'ala ya yi wannan istifhami na inkari a innakum latashhaduna anna ma allahi alihatan ukhra wato yana nisanta irin wannan shaida ku masu shaida ne cewa tare da Allah akwai waɗansu ababen bauta na daban tare da shi wato duk wanda zai wannan shaida ce abin nisantawa abar inkari domin dalili akan tauhidin Allah ya bayyana saboda haka wane ne zai shaida akan cewar Allah yana da shuraka'u in ba wanda yake bai cancanci a sifanta shi da sifar mutunci ba bai cancanci a sifanta shi da sifar hankali ba ko sifar mutum ballantana sifar addini ai ba zai yiwu ba ya zamanto akwai iyayen gidi tare da Allah law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da akwai waɗansu iyayen gidi tare da Allah ba Allah ba da duniya da sama da ƙasa da sun tarwatse da sun watse domin ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewa wato dokokin da Allah ya halitta suna tafiya yanda suke tafiya tare da cewar inda a ce akwai wani Allah din wanda yake da cikakken iko kamar nasa jalla wa ala saboda haka abu ne wanda yake zahiri hankali ba zai iya tabbatar da cewa akwai iyayen gidi masu cikakken karfi masu cikakken iko sama da tsaya wato guda biyu ba a cikin halitta din nan domin idan haka ne kuwa ba yadda za a iya zamanto kan cewar duniya ta tafi yanda take domin idan rana tana fitowa daga gabas tana fitowa daga yamma to ya nuna kan cewar kenan ɗaya ya fi ƙarfin ɗaya domin ya ce ta gabas za ta fito ta faɗi da yamma shi kuma ya yarda ɗayan ya yarda inda bai yarda ba kuwa to da dole sai dai take fitowar inda zai nuna ƙarfi in ka bai nuna ƙarfi ba ya zamanto ya sallama ma hukuncin na farkon in ka ya sallama ma hukuncin na farkon ya zama to ba shi da cikakken iko kenan ya zama saboda haka ba Allah bane kenan saboda haka Allah ɗaya ne kawai saboda haka ba zai yiwu ba ya zama to akwai iyayen gidi tare da Allah daban shi yasa aka kawo da istifham na inkari wato ba zai wato ku kuna wannan shaida wannan shaida a bar inkari wanda ba za ta yiwu ba shi yasa sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul la ashhad kace ni ba na shaida kamar yanda yace a can ƙarshen surar fa in shahidu fala tashhad ma'ahu idan su sun yi shaida saboda su makareta ne saboda fitrar su ta lalace fala tashhad ma'ahum kada kai shaida tare da su wanda nuna kan cewar kada mutum ka zamanto mai shaida akan ƙarya ka zaman to mai shaida akan gaskiya kunu qawamina bil qist shuhada lillah haka Allah ta'ala yace ku zaman to masu tsayawa da adalci kuna masu shaida ga Allah kunu qawamina lillahi shuhada bil qist ku zaman to masu tsayawa saboda Allah masu shaida da adalci shaida da adalci shine shaida da la ilaha illallah to idan mutane sun yi shaida da zalunci wanda ke babu zalunci irin zaluncin shirka Allah yace fala tashhad ma'ahum kada kai shaida tarsu kul innama huwa ilahun wahid kace kadai abun bauta guda abun bauta kadai shi Allah ilahun wahidun abun bauta ne wanda yake wahidun shi kadai ai wato ina shaidawa cewa la ilaha illahu wanda yake kalimatut tauhid wa innani bari'un mimma tushrikun kuma ni barranta ni mai barranta ne daga abin da kuke tarayya da shi na daga wato gumaka wannan tasrihi ne bayyanawa ne lima ulima dimnan wa lima ulima dimnan da abinda aka sani a cikin wannan kalma ta cewa barranta daga shirka tana wajabtar da tauhidi da kuma cewa babu wani shariki ga Allah jalla wa ala da kuma tabar da kuma barranta daga dukkan abinda ake bauta ma kun ba Allah ba malamai suka ce yustahabbu liman aslama an yati bi shahadataini wa yatabarra'u min kulli dinin khalafa al-islam mustahabbi ne ga duk wanda ya musulunta bayan ya zo bi shahadataini ya zamanto ya ce ya barranta daga dukkan addini wanda ya saba wa musulunci ba sharadi bane in zaka musulunta kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka musulunta kuma wadannan malamai daga wannan daga irin wadannan ayoyi suke cewa yana da kyau mutun ya kara da cewa wa ana bari'un min kulli dinin khalafa al-islam kuma na barranta daga dukkan addini da ya saba ma musulunci saboda irin waɗannan ayoyi da Allah ta'ala ya ce kul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'un mimma tushrikun domin in kace ana bari'un mimma tushrikun tamkar kace na barranta daga dukkan wani addini ba na musulunci ba wanda ke shine hakikanin ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون
الله يتي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن دمك باص سن للتاتي سن أهل الكتاب يهود والنصارى يعرفونه سنة سن من زن الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم كما يندسك سن آيانسو wannan raddi ne gare su da cewa to kun to kai kace Allah shine mai maka shaida kace Allah shine mai maka shaida to ga ahlul kitabi masana da wanda su ma suna da littafi kuma ba kai maka shaida ba ka ganin kan cewa wannan tanakudi ne cewa su masu ilimi ne amma kuma ba su yi maka shaida ba sai kace Allah ne kawai ya maka shaida ina su kuma ahlul kitabi wanda su ma suke da ilimi daga Allah me yasa su ba su yi maka shaida ba sai Allah ya yanke hanzarin sai ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu wanda muka ba su littafi sun san shi saboda idan ba su yi masa shaida ba ba wai dan ba su da shaidar bane sun san shi kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴayensu akwai wanda dan sa zai masa akwai wanda dan sa zai rikice masa ya kidi ne ya kasa gane dan sa sai daga cikin malaman ahlul littafi kita bal na san annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda na san dana domin dana ta yi kan cewa matata ta je ta kwanta da wani ne aka shigo min da shi gidana ba dana bane amma yanda na san annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda zai mun ba abinda zai rikita mun in gane cewa ba shi bane ba abinda zai rikita mun shi in dauka ba shi bane saboda isa matukar ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam da take wajen su wannan abul aliyatur riyahi daya daga cikin tabi'ina na basra kuma daga cikin al mukhabramun dan ya riski jahiliya sannan ya riski musulunci sai dai bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan haka ba sahabi bane duk da ya riski rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai zo ya ganshi yayi imani ba a lokacin shi yake ba da labari ya je kasar Sham ya je wajen wajen wani malami daga cikin malaman Yahudawa ya shigar da shi cikin labrararsa ya dauko masa wani akwati a cikin akwatin sai ga hotuna wajen 20 da yan kai a cikin kowane hoto a cikin siliki, yace ya nuna masa hotuna ne na annabawa tun daga hoton annabi Adam har zuwa hoton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abul Ali ya bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma ya ga Hassan ibn Ali, yace sai ya ga yayi kama da Hassan ibn Ali, kuma haka aka sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam, yana kama da Hassan ibn Ali. To suna da hatta hotunan su, hatta hoton su suna da shi. Wannan a cikin muktasar din sira na Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo wannan riwaya daga cikin Al-Bidaya wa An-Nihaya. Abul Ali ya turya yace shi ya ga wannan, saboda haka sanin ahlul kitabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam banda sanin sifofin sa hatta kamar sama da hatta hoton sa suna da shi, hatta hoton sa suna da shi, saboda haka ba zai shigo har a gare su ba. Shi yasa Allah yayi gaskiya yace kama ya'rifuna abna'ahum, kuma inda suka san ƴaƴan su, wa huwa asdaqul qa'ili, wannan shaida ne Allah yake yi kan cewa sun san shi kamar inda suka san ƴaƴan su. Kuma wannan shaida ta tabbata a tarihi, domin ahlul kitab sai daga cikin hikimar Allah da ya bar ahlul kitab don su tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam, su rinka imani da shi lokaci bayan lokaci. Har yanzu zaka samu mutum wanda ya san ilimin addinin su, ya san littafan, sai kaga ya zo ya ce ai wannan babu shakka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin gaskiya, yayi imani. To wannan ya ɗaya daga cikin abin da ke bayyana gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam, har duniya ta nadi. Shi yasa aka bar ahlul kitab, kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab, Allah ya isa shaida tsakanina da ku da kuma duk wanda yake da ilimin littafin, Allah ya isa shaida. Shi yasa Allah ya gwasu malaman ahlul kitabi ba dan su rinka shaida ga gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam har duniya ta tashi, kuma su rinka tabbatar da irin wannan ayar da Allah yake fara, alladina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. To in ku sun san shi kamar yadda su san ƴan uwan ƴaƴan su, me yasa ba ka imani? To sai Allah ya ce alladina khasiru anfusahum fa hum la yu'minun, wanda suka tabbatar da kawo kansu to su ne ba sa imani. Ma'ana ba wai saboda ba su san shi bane, a'a saboda sun tabantar da kawo kansu. Ma'ana wato sun alladina khasiru anfusahum, sun kai kansu zuwa ga asara, sun canza fitrarsu, dannasu fitratahum, sun lalata fitrarsu, asalin wannan halittar wanda Allah ya sanya halittar mutum akan bin gaskiya da santa da shaida domin ta, to su sun canza ta. Saboda yayin da mutum ya zamanto kan cewar ya ga gaskiya ya take, ya sake ganin gaskiya ya take, ya sake ganin gaskiya ya take, to sai zuciyarsa ta kife, duk ilimin sa, sai ilimin sa ya zamanto kuma wabali, sai ya zamanto ba zai iya faɗan gaskiya ba, ba zai iya gane gaskiya ba. Shine wanda za a ce ushribat nafsuhu hawaha, an shayar da ransa san rai kawai, abinda ya sani sai san rai, abinda ya sani kawai sai san rai. Kuma wannan kana ganin sa a cikin malamai, hatta a cikin malaman musulunci kana gani malamin da ya saba wato ganin gaskiya ya take, ya ga gaskiya ya take, sai ya zamanto tamkar ba yahudi. Shi yasa malamai suke cewa wanda ya bata daga cikin malamai a cikin al'ummar mu lahu shabahun minal yahud, yana da kama a cikin yahudawa, sun sani sun take. To mutum ya san ilimi sannan ya take, shine yake bata fitrarsa, sai ya sanya zuciyarsa ta kekashe ta zamanto kan cewa bata ganin gaskiya, bata sanin ma'rufi, bata sanin munkari. Fahum la yu'minun, saboda haka sune wanda ba sa imani. Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiba, to wane ne yafi tsananin zalunci bisa wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah, wato ma'ana ya kirkiri ƙarya ga Allah, yace ana wahayi gare shi bayan ba a wahayi gare shi, kaga wanda ya kira ma Allah ƙarya, to wane ne ku yafi wannan zalunci? Saboda haka idan da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai wahayi a gare shi ba, yazo yace Allah yayi wahayi a gare shi, to ba wanda yake shi zalunci, ya zamanto azlamu. To kuma ku dube shi ku gani, za ku ci bandai da kan cewa azlamu ne shi? Saboda haka kaga wannan ya kunshi inkari a gare su, kuma ya kunshi terere ga yahudawa da nasara da masu kirkira ma Allah ƙarya, au kazzaba bi ayati, ko ya ƙaryata ayoyin Allah, duk ɗaya suke a cikin cewa babu wanda ya fi su zalunci, yana tare da ayoyin Allah, kuma ya san ayar Allah ne ya ƙaryata su, to tamkar ya kirkira ma Allah ƙarya ne, wanda yake shine abin da ahlul kitabi suka yi, sun san ayoyin Allah amma suka ƙaryata, su ne yahudu wan nasara wal mushrikun, innahu la yuflihu adh-dhalimun. To ka sani sha'anin adh-dhalimuna, adh-dhalimai la yuflihu, innahu la yuflihu adh-dhalimun, sha'anin haka yake, wato adh-dhalimai ba sa rabauta. Wannan wato sunna ce ta Allah, ta daga cikin sunanullahi al-kauniyya, الظالمون لا يفل انه لا يفلح الظالم الظالمي با تارا بوتا كودا كاغا الظالمي يا تارا ابن دنيا يا سامي عز الدنيا يا سامي ابن دا يكي سو ا دنيا تو والله لا يفلح با زي ربوتا با zai rabauta ba kaga ya karshen su zai kasance sannan kuma ya zai kasance ranar lahira ka tsaya ka duba kai kanka ka duba tarihi mana ka gani me ya karshen irin su Abu Jahal me ya karshen su Fir'auna me ya karshen irin su Namrud me ya karshen waɗanda suke gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke gaba da sauran annabawa me ya karshen waɗanda suke yaki da gaskiya suke yaki da addinin musulunci ko a wannan zamanin namu ka duba ka gani me karshen su zaka kan cewa wannan tabbas haka take sunna ce ta Allah saboda haka a cikin wannan na farko akwai tabbatar da kan cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kira mu Allah kariya ba duk wanda ya karanta tarihin sa ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi falahi wa rafa'na laka dhikrak mun daukaka ambatonka ya daya daga cikin falahi da babu kamar sa a rayuwar duniya ya zama to duk ran da za a ambace Allah sai an ambace shi sallallahu wasallamu alaihi kuma ya zama to in dai za a ambace shi a harshen mutanen girgi sai dai da kyakkyawan ambato wanda duk zai ambace shi da mummunan ambato sai tiri abin sai tantiri kafiri saboda haka kaga wannan kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin masu falahu wannan ya nuna kan cewa bai zama to mimman kadzaba bi ayati llahi ba mimman iftara ala llahi kadiba sannan kuma yaya akibar kuma a cikin wannan yana nuna ka duba kuma waɗanda suka karyata shi su ya karshen su ya kasance duk wanda suka karyata Annabi sallallahu alaihi wasallam ilin sufiyai ibn akhtab daga cikin yahudawa wanda yace ya gani shi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam din ne wanda aka ce zai zo kuma yace aka ce masa me zai yace gaba zai da shi har ya mutu ya karshen su ya kasance da shi da irin sa na daga cikin yahudawa da mushrikai saboda ka wannan sunna ce ta Allah wanda zake wajabta mana mu ji tsoron zalunci kuma a cikin zalunci ya nuna mana kanta babu zalunci irin ka kira mu Allah kariya yana daga cikin kira mu Allah kariya ka canza hukuncin Allah saboda bin san rai wanda wannan yana samu daiwa daga cikin ahlul ilmi mabuta ilimi malamai yayin da musamman yayin da suka yi kasance da suka yawaita zama tare da masu mulki ko masu kudi su ga munkari su kasa inkari bal su tabbatar da shi ma abu ba daidai bane sai amma naka daidai ne kuna gani yana faruwa akwai fatuwa da akwai fatuwa ta daban ta masu mulki akwai fatuwa sannan ta amawa ta sauran mutane ga magar mutane ina haram amma idan suka zo wajen masu mulki ko masu gwamnati a ba komai ai abin nan akwai kauli shi sai a samu masa mahara sai a canza masa to wannan ya daga cikin kirama Allah kariya ka kirkiro wani abu a cikin addini wanda yake bashi ka kirkiro wani abu wata ibada wanda yake babu ita ka kawo ta balantana ka zo ka ce kayi mafarki an dauke ka an shigar da kai cikin aljanna ka laluba ka ce baka ga masoyanka ba saboda masoyan naka da ba cikin masu mulki ne wanda za su yi maka wani abu sai ka ce su ka shirya wata irin waɗanda ka shirya ƙarya ka ce ka yi ba ɗaya daga cikin Sheikh Abdullahi yake cewa yana daga cikin ƙarya da tafi komai tsanani kai ƙarya a cikin mafarki dan yana daga cikin abubuwan nubuwa to duk wannan yana daga cikin kirama Allah ƙarya Allah ya kiyaye mu ko kuma ƙaryata ayoyin Allah shine a gaya maka hukuncin Allah ka ce ba za ka yi ba wanda yake wannan kafirci ne kai inkarin hukuncin Allah kai inkari ka ce kai ba za ka yi kai baka yadda sallah dole ba ne kai baka yadda dole ne sai an yi hijabi ba dan me za a ce wai sai an yi hijabi yanzu zamani ya canza dan me za a ce sai an yi hijabi a kyala mata su bayyana kansu kun ba su bayyana kansu ba ta yaya a san su irin waɗannan abubuwa na duk wani yaɗe daga cikin abinda zai sanya mutum ya zama to daga cikin wanda suka fi kowa zalunci a wajen Allah ya kiyaye mu
يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُكُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
تسنى الله تعالى يقوم وعدي وعدي دران اللاهرة دومن شيني أبن ديكو كومي وتصورة تروى كما واند أجتون وعدي دران اللاهرة يقوم شي تقرير إيماني دران اللاهرة ta hanyar wato tsawara maka ran lahira kamar kana ganinta cewa gashi kiyama ta tashi ga abinda ake yi. Allah ya ce wa yawma nahshuruhum, ka tuna ya rasulullah, ranar da zamu tattara su, da zamu tashe su jami'an gabaki ɗayan su lil jaza'i, domin sakamako shine ita ce ranar alkiyama, ranar hisabi da kuma samun sakamakon hisabi. Thumma naqulu lil ladina ashraku, sannan zamu ce ga waɗanda suka yi shirka, wanda suke shirka da Allah, wato muna masu gwale su da kwabe su, aina shuraka'ukumul ladina kuntum taz'umun, ina sharikan naku, wato ina ababan tarayyan da kuka kasance kuna hadawa tare da Allah, alladina kuntum taz'umun, wanda kun kasance kuna riyawa cewa su iyayen giji ne, wato ina ababan bautan da kuke bauta ma tare da Allah. Wato ka duba cikin irin wannan hali, a lokacin da zai zamanto mulki na Allah ne jalla wa ala, annabawa masu matsayi a wajen Allah suna jin tsoron fuskantar Allah, a cikin wannan halin za a kirawo marasa gaskiya waɗanda suka yi zalunci a haƙƙin Allah, suka daidaita waɗansu tare da Allah, sai Allah ya ce musu, to ina waɗannan wanda kuka daidaita su tare da ni, ina suke? Domin a zamanto kan cewa an wato isa matuƙa wajen wato kwaɓe su da gwale su da tsara musu bakin ciki akan bakin cikinsu. Wato alladina kuntum tas'umun, da kuke riyawa, annahum shuraka'a lillah, cewa su shari ababan tarayya ne ga Allah. Tashfa'u lakum, wanda yake ina suke zo su muku ceto. La'allaha lam takun hadiratan hina hadha alqawl aw li'adami ghina'iha ka'annaha laysat bihadira. Wato tayuma ba sa wajen, ko kuma a lokacin da ake faɗa tayuma su iyayen su shuraka'u kun nasu ba sa wajen, ko kuma ba za su wadatar da su komai ba, suna wajen amma ba su ce ko ba za su ce gamu ba, wa zai ce gashi? Tunda kaga duk shiru za su, har sai to tuna Allah ta'ala ya ce, id qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah, shi ma kenan wanda aka bauta masa bai yadda ba, kuma aka saba masa akan bautar, sai tukuna Allah ya ce masa, kai Isa ibn Maryam, kai ne kace wa mutane ku bauta mun da ni da mahaifiyata ba Allah ba, ababan giji ba Allah ba? Annabi ya ce, subhanak, sarki ya tabbata gare ka ya Allah. A tsorace ya ce, ma yakunu ni an aqula ma laysa li bihaq, ba ya cancanta a gare ni na faɗa abin da ba ni da haƙƙi akan. To balantana kuma sauran tawazi, tsagutoci wanda aka bauta ma ba Allah ba, da aljanu wanda aka bauta ma ba Allah ba, da iyayen gijin ƴan bori, da iyayen gijin masu sihiri, da iyayen gijin da boka ya ce musu ku rinka abin nan, ku rinka shimfiɗa Qur'ani kuna tattaka shi, ina me zai iya a nan wajen a ranar lahira, a ranar da annabawa kansu suke jin tsoron fuskantar Allah jalla wa ala? A cikin wannan hali na wannan tsoro ne Allah zai ce, ku ina suke? Sai su shiru. Sai Allah ce, thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen, sannan wato fitinar da Allah, fitinar su a wata riwayar an ce ma'anar fitnatuhum nan uzruhum, uzrun fassara biyu ce, uzrun su ba zai kasance ba da za su kaddamar, illa an qalu, sai su ce, illa cewar su, wallahi rabbina ma kunna mushrikeen, mun rantsa da Allah ubangijinmu, ma kunna mushrikeen, mu ba mu kasance masu shirka ba. Sai su barranta, ittabarra alladina tubi'u min alladina taba'u, wanda aka bi su sun barranta daga wanda suka bi su, su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikeen, wallahi mu ba mushrikai bane ya Allah, ya ubangijinmu, ko kuma wallahi rabbana ma kunna mushrikeen, qira'a alhamza da kisa'i. wallahi ya rabbana ya ubangijinmu ma kunna mushrikin, ce mu ba mushrikai bane. Wato dai tafsirin da ake fassara fitina da shi yana zuwa da ma'anar wato aqibar bata, thumma lam takun aqibatu dhalalihim, sannan aqibar batan da suka yi bai kasance ba face su rinka cewa wallahi ya ubangijinmu ba mu kasance masu shirka ba, sun bata kuma suka zo suna barranta daga batan da suka yi. Ai idan mutum yana son aqibar abin da yayi, ran nan zai zo ya ce ai ni ne nayi wannan, yana alfahari za a bashi sakamako. Yanzu yaro ran da za a raba certificate kowa ba zuwa zai ce ba ai ni ne cika za a physics, ni ne cika za a mathematics, ni ne cika za a IRK, ni ne cika za, yana tabannin wannan abin da yake. To amma ranar alkiyama su aqibar results din nasu shine natijar tasu shine su barranta sai a'a ba mu ne muka yi wannan ba. Allah ya ce unzur kaifa kadabu ala anfusihim, ka duba ya rasulullah kaifa kadabu ala anfusihim, yaya suke karyata kawo kansu, suke yin karya akan kansu. Ai bi nafi tashriki anhum, suke kore shirkan da suka yi. Wa dalla anhum ma kanu yaftarun, kuma abinda suka kasance sun kirkiro ma Allah ya bace a gare su na daga wato shirka, wato randa abinda suka kira ma Allah na ƙarya zai bata a gare su. Ahwaja ma yakununa ilai, randa suka fi kowa bukatuwa ya zuwa gare shi. Domin a ranar lahira, ranar lahira mutum yake ganin ƙarshen sa. Ranar lahira ita ce ranar da baka isa baka ce kai ka isa, baka isa baka ce kai ka wadata, a lokacin nan kana neman shafi'i ko nasir, mai ceto ko mai taimako, mai ceto ya hana a yi maka azaba ko mai taimako ya tsare. Babu wani wanda yake a wannan rana ba yana neman ceto ba, babu wani face yana neman ceto. To a lokacin da suke a nan duniya suna cewa ababen tarayya su ne masu ceto a gare su, wanda suke bauta ma ba Allah ba, li yuqarribuna ila Allah zulfa, dan su kusantar da mu ya zuwa ga Allah. Allah ka ce yake zuwa gare shi gaba gadi, dole sai ka bi ta tsani. A nan duniya haka suka zama to waliyansu. To a ran lahira ran da suke tana abinda suka tana da din nan, a lokacin nan kuma za su barranta daga gare shi. Shi yasa Allah ta'ala ya tufanta cewa wa dalla, ya tufanta da wannan wa dalla anhum ma kanu yaftarun, abinda suka kasance suna kira ma Allah na ƙarya ya bace a gare su. Na'am.
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.
الله تعالى يا صفنت حال مشركي تارد من زن الله صلى الله عليه وسلم باين تقرير إيماني دا من زن الله صلى الله عليه وسلم بشيدر الله أكن إيماني قريشي دا كما كرية أهل الكتاب وأن دبسي إيماني دا شيبا da kuma bayyana imani da ranar lahira da suranta yanda ranar lahira wato mujadalar mushrikai za ta kasance a gaban Allah jalla wa ala, sai kuma ya iltifati ga halin su wajen mu'amala su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa minhum man yattami'u ilayk, daga cikin su musu mushrikai, man yattami'u ilayk, akwai wanda yake sauraron ka, wato wanda yake sauraron alqur'ani yayin da kake karatun alqur'ani, irin su Abu Sufyan da Walid ibn al-Mughira da Nadr da Utbata da Shayba ibn Rabi'a da Abu Jahl, sun kasance idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da daddare sai su sallalo su suna jin alqur'ani, saboda inda alqur'ani yake da zuciya, inda alqur'ani musamman ga balarabi wanda yake jin ma'anar larabci, in yaji alqur'ani ba abin da ya kai shi dadi, ba abin da ya kai shi rike zuciya da magana tsin zuciya. ba su yi imani ba, amma da daddare sai su rinka zuwa suna sauraron Alkur'ani. Idan suka ji suka ga suka haɗu da juna, yace me ya kawo ka, yace kai me ya kawo ka, yace to kada mu sake zuwa. Kun ga idan yara da mata da wawaye daga cikin musu ga muna zuwa, sai su rinka zuwa suna ji. Kuma su in suka ji bin ka zafi, mu muna da hankali da ba za mu bi shi ba, amma su in suka ji bin ka zafi, saboda haka kada mu sake zuwa. Amma ba za su iya ba, kashi gari sai su sake zuwa. Haka suka rinka yi, sai su yi kaci uzda juna. To shine Allah yake sifanta wannan haina, sai yace wa minhum man yastami'u ilayk, daga cikin su akwai wanda yake sauraron Qur'ani, yayin da yake sauraron ka yanda kake karatun Alqur'ani. Waja'alna ala qulubihim akinna, amma mun sanya rufe-rufe akan zukatansu. Jam'u kinan shine as-sitr, sutura, wato rufi wanda ba zai, wato Alqur'ani ba zai shiga cikin zuciyar ba. Wa an yafqahuhu, kan kada su fahimce shi, wato karahata, dan kada su fahimci Alqur'ani. Wa fi azanihim waqara, ko muka sanya nauyi akan kunnuwansu, a cikin kunnuwansu, wato nauyi wanda ya toshe jin, ba za su ji shi, ji wanda yake na kabul ba, za su ji shi kamar yadda kunne yake ji na cewa yana jin sauti, amma ba ji wanda yake na kabuli ba, na karba. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, idan suka ga dukkan aya ba za su imani da ita ba, saboda tsananin wato taurin kansu. Hatta idza ja'uk, har sai idan sun zo maka, zuwa wanda suke ba wai sun zo bane dan su yi imani, yujadilunaka, sai su zo suna mujadala da kai, wato zuwa ne dan su, zuwa ne suke wajen ka dan su jayayya da kai. Yaqulu alladhina kafaru, sai ka yaqulu alladhina kafaru, kafirai suna cewa in hadha illa asatirul awwalin, shi wannan bai zamanto wani abu ba, shi wannan alqur'anin, wato da suke ji sai su ce shi wannan alqur'anin bai zamanto ba face tatsuniyoyin mutanen farko. Al-asatir jam'u ustura, shine labari wanda za ka ga an faɗa ba za ka iya tabbatar da haka yake ba ko ba haka yake, wato abin nan tatsuniyar giza da koki. Wa haka suke sifanta Al-Qur'ani. Wannan shine halinsu. Kuma a cikin wannan akwai bayanin cewar wato ba za ka yi, mutum ba zai iya imani ba sai idan Allah ya kar, sai in Allah ya bashi. Shi yasa mutum mu ji tsoron Allah. Dan za ka ga Alkur'ani za a zo a karanta shi ga mutane su biyu. Wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana, fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun, wa amma alladhina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Allah ta'ala yace idan aka saukar da sura, sai ka ji munafikai suna cewa waye daga cikin ku wannan sura ta kara mai imani. Allah yace amma wa su mu'minai fazadatun imana, sai ta ƙara musu imani da zamanto suna farin ciki. Amma waɗanda ke cuta, da suke da cuta a cikin zukatansu, su sai ta ƙara musu dauda akan daurarsu. Ka gani ba Allah ne ya cuce su ba, suna da cuta a cikin zuciyarsu. Wato duk wanda ya zo ma Alkur'ani da cuta a cikin zuciyarsa, da shakka, da inadi, da ko yana ƙoƙarin ya gano cewa duk fa abin nan fa da ake fa, idan fa mu tsaya mun yi bincike ba ne, in ka tsaya ka bincika, ga rufa-rufa ake wa mutane. To kai kana so ka gano wannan rufa-rufa, to in ka je Alkur'ani tabbas za ka ɓata, tabbas Allah zai ɓatar da shi, da duk wanda yake da don cuta ce a cikin zuciyarsa. Saboda farkon abin da za ka yi tukuna, ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba makareci ba ne. Saboda haka ba zai yi abin da ya zo da shi ya zamanto ƙarya ba. Kuma Allah zai ya ba shi dukkan mu'ujizozi da za su tabbatar da wannan. Saboda haka ka je Alkur'ani da wannan zuciyar mun shariha, to sai Allah ya sanya Alkur'ani ya zamanto hudan wa rahma a gare ka, shiriya da rahma. Amma idan mutum ya zo ma Alkur'ani da cuta, da mugun nufi, da shakka, da kokarin ya gano tufka da warwara a cikin Alkur'ani, ko ya gano irin wato yana ya gano kan cewa ai duk wata wato an yaudari mutane ne, an rudi mutane ne, ya gano wannan rudin mutanen da aka yi, to tabbas kuwa sai ya bata, tunda Allah jalla wa ala ba zai shirye shi ba, tunda shiriyar a hannun Allah take, wanda yake nuna kan cewa Allah shine muqallibul qulub, shi yake juya zukata. Sai za a kace Allah ba shi da iko akan zuciyarka, bayan shi ya halicce ka, shi ya halicci zuciyar. Saboda kan Allah ya so sai ya juya zuciyar ta ji. To amma kuma akwai asbab da Allah ya sanya, abinda yake sa Allah ya sanya zuciyar mutum ta shiryu ya zamanto yayi imani min awwali marra, daga farkon marra mutum yayi imani, to sai Allah ya ƙara masa imani akan imaninsa. Amma yayin da ya zamanto cewa yana da shakka, da wato mugun nufi da rashin gaskata Allah, to ko Allah madaukakin sarki ba zai jefa shari'a a cikin zuciyarsa ba. To kage dai wadannan Allah ta'ala ya ce ya sanya rufi, rufar rufi da ya rufe zuciyar, so da gaskiya haske haske na fahimta da imani ba zai shiga ba, da nauyi a kunnan, saboda haka za a ji amma ji ba irin na karbuwa ba. Kaga mutum ya ji alqur'ani, yana jin alqur'ani zuciyarsa ta narke, zuciyarsa ta narke, ya faɗi na sujada ga Allah, yana jin kaskanci ga Allah, yana jin ƙarin imani, wani ko gizo. Kuma duk kunne ne Allah ya ba su, kuma duk karatu ɗaya ne suke ji. To da haka wannan abin da yake na wajabta mana ne mu ji tsoron Allah jalla wa ala, kan da kuma wato mu zamanto masu kyawun nufi dangane da Allah jalla wa ala. To sannan haka zalika rashin yardar, rashin imani da aya, kaga aya kaki imani da ita, to ba wani abu ne yake sanya wannan ba, illa kan cewa tun farkon asali mutum ya riga ya karyata a farkon lokaci, kama lam yu'minu bihi awwala marra, kamar yadda ba su imani da shi a marar farko ba, to sai ya zama to yayin da wata aya ta zama ba za su yi imani ba. Shi yasa farkon idan mutum bai gaskata ba bisa hujja mabayyaniya da ta bayyana gare shi akan sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ganin sa al'amarin sa babu aya kamar wannan, kana ganin al'amarin sa ko labarin sa ka karanta ka san babu aya kamar wannan. Akwai wata baiwar Allah, wata bayahudiya irin mutuniyar kasar Jamus, ta dauki wani akwai tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da wani bature ya rubuta Martin Lings, sunansa Martin Lings, baturen Ingila ne a Cambridge rayu, ya rubuta littafi The Life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da turanci ya rubuta shi, an fassara shi zuwa faransanci da zuwa jamananci. Ta dauki littafin nan, ita ta bayahudiya ce amma ta bar yahudanci, ta gwada addinin Kirista ta bari, ta gwada addinin Hindu ta bari, ta gwada addinin Japan na tawo ta bari, tana mai neman gaskiya. Sai ta samu wannan littafin, ta karanta shi, tunda ta dauki wannan littafin take karatun sa kuka take yi, tana gama karatun littafin tace ta nemi yanda za ta samu, ta shiga internet sai ta samu lambar Martin Lings, sai masa waya kace kai wani irin littafi ka rubuta, yace ba ni bane na rubuta littafin, mutumin ne ba ni bane, ba iya rubutuna bane, shi mutumin da kika karanta din ne. Tace to ita ko wannan shine wanda za ta bi, shine dalilin shigar ta musulunci. Saboda sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiyar sa a bayyane take, ko baka ganshi baka karanta ka ji akan sa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yasma'u bi, ba wanda zai ji sha'anina ahadun min hadhihi al-umma, wanda daga cikin wannan al'umma, yahudiyuha aw nasraniyuha, ko ba yahudi ko ba nasrani, thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar, sannan bai imani da ni ba fa ya shiga aljanna, da ba shi ya shiga wuta. Saboda jin sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa aya kan kai imani da shi. To idan ka ji sha'anin sa, kaga gaskiyar sa, kaga tabbas aya mabayyaniya, sannan ka taki ka ji imani, to wannan shine dalilin da zai Allah zai fitar da mutum. Amma yayin da kai imani, to sai ya zamanto wannan imanin koyaushe, kuma ka saki ganin wata ayar sai ka tada kariya imani akan imanin ka. Amma yayin da ka karyata aya daga farko, to koda ka saki ganin wata ayar ba za ka yi imani ba, dan za ka saki kawo shaidan, wato zuciyarka za ta saki tawala maka akan cewar a ai ba ayar bace. Kamar hatta idan ji sannan abu na biyu kuma da kafirai suka kasance suna yi, bambancin su da mu'mini, idan suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su zo ne don imani ba, ba za su zo ne don su sami ilimi ba, ba za su zo ne don su tambaya a bayyana musu abinda ba su sani ba, a'a hatta idan ja uka yujadiluna, za su zo ne don su yi mujadala, wajadalu bil batil liyuthidu bihi al haqq, sun yi mujadala da ƙarya dan su wato watsa gaskiya da ita, suna ganin ƙarya su ce za ta yi maganin wannan gaskiya, su ce za ta tozar ta gaskiya, ta ina ka ce wai kai kana da hujjoji da za ka ɓata alƙur'ani. Abinda fa ake ta yi fa kenan, akwai wata ran jaridar, wata ɗansu daga cikin jaridun ƙasar nan suka buga, na yi mamakin wato yadda mutane suke tunani, suka buga wani rubutu da waɗansu da aka yi a wata jaridar Ingila, a cikin jaridar Ingila da Economist, akan wai lallai a ba su dama su caccaki alkur'ani yadda suka caccaki Bible, su bayyana ƙarerraki wai da ke cikin alkur'ani kamar yadda suka bayyana ƙarerraki da ke cikin Bible, musulmi sun ki ba da dama a yi bincike akan alkur'ani, wai cibiyoyin ilimi idan kasashen larabawa sun ba su kuɗi don su bincike kan addinin musulunci, idan suka samu bincike akan neman su gano abinda zai bayyana wai wato ƙarya ta alkur'ani sai su janye kuɗin, to duk kuɗin da suke da su bai ishe su bincike ba don su gano ƙarya alkur'ani, ina don me za su kuka cewa larabawa sun hana su kuɗi, su da kuɗin nasu su je su bincike su gano ƙarya alkur'anin mana, kuma da sun gano ɗin sun faɗa sai ka ji suna maka ihala ga wani abu wanda yake babu shi, suna tsammanin wai idan aka je aka yi bincike aka yi bincike aka yi bincike za a gano wani abu da zai bayyana cewa rufa-rufa aka yi wa mutane akan alkur'anin nan, to in banda kafirci kai baka yi bincika ka gano ba, amma ka rinka tsammanin akwai shi yana nan sai an kuma in aka bincika za a samu, kuma ka ce wai har waɗanda sun hana ku idan ka samu bayan kuɗaɗen da kake da su ku ne daulolin masu yawan kuɗi, aka ɗauko wannan aka sashi a cikin jarida ta Najeriya, ni ba san dalilin da za su sashi a cikin jaridun Najeriya ba, jarida ce guda ɗaya daga cikin jaridun Najeriya, ne mamaki da suka sanya wannan, so ake a jijjiga wa mutane a sanya wa mutane shubha da shakka a cikin imani, shi sa'anin alkur'ani ai babu shakka a cikinsa, to saboda haka duk wanda zai zo don ya ce zai mujadala da gaskiyar da ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah zai batar da shi, inda zai musu da addini ne, inda zai musu da alkur'ani da sunna ne to ba zai bata, hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin, abinda kafirai suke so kenan su bayyana ce alkur'ani ba wani abu ne illa zancen mutanen farko, saboda sun rasa abinda za su ce, sun ce sihiri ne, wanda ya fi kowa sanin sihiri ya ce kun san wannan ba sihiri ba ne, na fi ku sanin sihiri, wanda ya fi su suka ce waka ce wake ne yake yi irin na aljanu, wanda ya fi kowa sanin wake ya ce kun san nafi Walid ibn al-Mughira ce kun san nafi ku sanin waka da zubanta da irin wazaninta da wakar mutane da wakokin aljanu ma, dan aljanu ma suna wake yace din nafi ku sani, yayi kama da wannan kace to me zamu ce, mun ce wannan kace ba haka ba, mun ce wannan kace ba haka ba, to me zamu ce, suna jin tsoron kan cewa ko shi ma yayi imani ake masa barazana, Allah ce innahu fakkara wa qaddar, yayi tunani ya auna, fa kutila kaifa qaddar, Allah ya tsine masa yanda ya auna, thumma kutila kaifa qaddar, sannan Allah ya sake tsine masa yanda ya auna, thumma nabar sai ya dube su, thumma abasa wa basar ya fata fuskarsa ya haɗa gira, thumma adbara wa stakbar ya juya baya ya girman kai, wa qala in hadha illa sihrun yu'sar, yace sihiri ne da ake zuwa ake kwafo shi daga wani waje ake ciro shi daga wani waje, saboda haka sun kasa tsaya su samu magana guda, wata ran ce duk da sun yi wannan conference din an faɗa an ce a ce sihiri ne, kaga wani lokaci kuma sai su zo su ce bal asatirul awwalina tatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila unzur kayfa darabu laka al amsal fa dallu fala yastati'una sabila, da suka ce sihiri ne ba sihiri ba, suka ce a'a ai labarukan mutane kare mutanen farko ne ake masa shiftarsa safa da yamma, akwai wani da yake zuwa ya masa shifta, kun san shifta ai ko dictation, ana faɗa yana rubuta, to shi ko bai iya rubutu ba sai ya zai rubuta da za ya masa shiftar, shi yasa yake undur Allah yake undur kai fa darabu laka al amsal, ka duba ya rasulullahi inda suke buga misalai a gare ka, fa dallu suka bace fala yastati'una sabila, ba sa samu wata tafarki da za su tsayar da magana guda ɗaya akai, to saboda haka wannan ya nuna kan cewar dukkan abin da zaka dauka kace zaka inda zaka zo ma alqur'ani ne da niyyar kai jayayya to Allah madaukakin sarki ku zai fitar da kai, sannan Allah ya faɗi wata sifar ta su wa hum yanhauna anhu, kuma su suna hana mutane daga alqur'ani suna korar su, shine yanda zaka ce kada ku sake zuwa ku saurara, in ba haka ba wawaye za su zo su rinka ji, in suka ji kuma za su fitinu, wa yanhauna anhu kuma suna nisantar da kansu daga alqur'ani, wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun, ba sa halakar da kowa face kawo kansu wa ma yash'urun, amma ba sa jin haka domin menene halaka irin ka nisantar da kanka daga alqur'ani, abin da yake shine rayuwar rai, alqur'ani kamar yanda ruwan sama, kun ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo misalin alqur'ani da ruwan sama yace masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wan nur kama sali ghaithin asaba arda, misalin abinda Allah ya aiko da shi daga shiriya da ilimi kamar ruwan sama ne da ya samu wata kasa, to kamar yadda ruwan sama yake rayar da kasa haka alqur'ani yake ruwan sama da yake rayar da rai, to wanda zai ce zai kora mutane ce kada ku zo wajen sa, kuma shi kansa ya nisantar da kansa daga alqur'ani, me yake ma kansa in ba halaka ba, menene kishiyar rai ba kishiyar rayuwa ba shine halaka ba, alqur'ani shine rayuwa shine ruhi haka Allah ta'ala ya ambace shi ya san daga cikin sunayen alqur'ani ar-ruh wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina mun yi wahayin ruhi daga lamarin mu ya zuwa gare ka ya rasulullah to yayin da mutum ya zama tunani san tada kansa da alqur'ani ya halaka inda babu rayuwa a gare shi ya rasa rai alqur'ani shine wanda yake zai rayar da zuciyarka shine zai sa zuciyarka ta zama tunani mai imani zuciyarka ta zama tunani mai tausayi zuciyarka ta zama tunani mai tsoron Allah zuciyarka ta zama tunani mai kunya zuciyarka ta zama tunani dukkan wata sifa kyakkyawa ta fitra wanda Allah ya halicci wato mutum a kanta kyakkyawa to alqur'ani shine zai rayar shine zai dasa wannan a cikin zuciyarka to yayin da mutum ku yayi santar da kansa daga alqur'ani to ba abin da yake illa halaka kansa kuma wannan sifar wato kafirai ne haka kafirai suka kasance suna yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun ga mutane sun zo suna jin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kore su sayyidina abubakar ya kasance yana yawan sallah da daddare kuma in yana sallah baya iya mallakan kansa sai yana ta kuka sai kaga mata da daddare makwabta sun tashi sun tsaya a gefen garu sun hana suna lekawa don su rinka jin sallar sayyidina abubakar saboda haka suka taru suka ce su ba su yadda ba yana fitinan matansu abinda suke sai aka ce to me kuke so ya daina sallar yace shi ko ba zai iya daina bauta ma ubangijin sa aka ce to sai dai bangaren yace in dai haka ne to zai bangaren ya tattara yana sai nata zai bar maka yace in dai akan ya daina bautar ubangijin sa ne inna ardullahi wasi'a kasar Allah tana da yalwa yace zai bar maka shine daya daga cikin manyan quraish ya ganshi yace ina zaka tafi yace zan bar abin nan na tattara yana yana wani zan bar maka zan bar gidana saboda in je in bauta ma ubangijina mutane na sun hana ni bautar ubangijina yace ina kamar ka ba kai ne ake korarsa daga gidansa ba sannan ya dawo da shi yace kada wanda ya take cilguna masa kace to da sharadi amma ya daina daga muryarsa yanda zai rinka fitinar mutanen gidansu yara da bayi da mata su rinka jin qur'ani suna musulunta to aka ce ya rinka yi yake sassauta murya to shine wannan suna nisantar da mutane daga alqur'ani kada ake to kaga wannan daga gani ka san cewa fada ne wanda yake mutum ya riga ya san cewa ba akan gaskiya yake ba inda gaske ne kake so ka zo da hujja mana da abin da zai rusa alqur'ani amma saboda sun san babu hujja sai suka ce abin da kawai suke so a hana mutane jin alqur'ani a hana mutane jin alqur'ani wannan shine ragwanci to kun ga wannan duk yana nuna mana irin abin da alqur'ani yake da shi na karfin gaskiya kuma yana da ƙara nuna mana muhimmancin mu kusance shi kada mu yadda mu nisa da shi kuma yana nuna mana cewa uslubin kafirai tun a da har a yanzu baya canzawa kokari suke nisantar da mu daga alqur'ani yanzu duk kokarin da suke nema su yi kenan na bincike wanda za su jefa wa mutane shakka akan alqur'ani akwai irin wannan gubar a cikin internet da yawa za ka yi ta gani wanda yake bai kamata ba mutum ya rinka zuwa wajen irin wannan ba saboda zai jefa maka shubha wata shubha in ka shiga ba wanda zai iya kankare maka ita saboda kada ka je ka kai kanka cikin wannan kai dai ka san gaskiyar alqur'ani ka san gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam to ka kusanci alqur'ani din domin Allah madaukakin sarki ya kare ka da imani da shi Allah madaukakin sarki ya haska fuskar mu da hasken alqur'ani Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana fahimtar sa Allah ya sanya mu a cikin masu tilawar sa inda ya cancanta a tilawar sa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك